cikin ikonsa da kuwacewarsa rayuwar mu ta kuma iso wannan rana ta Juma'a a wannan majalisi mai albarka inda muke fassara da ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma gurgurdan hali cikin littafin Raddul Azhan ila ma'anil alqur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin suratul an'am ina ga mun tsaya aya ta 49 ne 49 ne za mu tashi aya ta 50 kenan malam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يهشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
نعم الله تعالى yake fada wa manzo sallallahu alaihi wa sallam kul ka ga ya musu la aqulu lakum indi khazainullahi ni ban ce muku taskokin Allah na waje na Allah ce min hayar rizqu yanzu wanda daga gare ta ne Allah ta'ala yake arzutawa ba a hannuna abin yake ba wala a'lamul ghaiba kuma bance muku ni na san gaibi ma gaba anni walam yuha ilayya abin da yafa ku gare ni ban ganin sa ban jin sa ban taba shi to bance muku ina da labari na abin da yake faruwa ba in ba wanda aka mun wahayi ba duk wani abu wanda yake ya wananci waɗannan abubuwa guda uku sune wato abin da zaka gani abin da zaka ji abin da zaka taba to ya zama gaibi shi kuma gaibi ba a sanin sa sai ta wasitan wahayi ta wahayi ne ake sanin gaibi don haka babu wanda zai da'awar gaibi in ba wanda Allah subhanahu wata'ala yayi wahayi zuwa gare shi ya tsinkayar da shi akan abin da yake na gaibin ba domin Allah shine mamallakin gaibi baki daya qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah وما يشعرون أيان يبعثون حتى ملائكو بس سنغي بيبا شيسا كاسي الله تعالى يا غي مسلم يزاء أي وتر النبي صلى الله عليه وسلم يا أنبتا لوكة عند الله يما غنى دا جبريل نأومرني ملائكون دا كي سما المقربون سوما سكي باكي دا إذن سكا سومي kana idan suka farka sai su tambaye Jibril su ce ma za kala rabbuku qala al-haq wa huwa al-alim al-hakim me ubangijin ku ya fada sai a ce ubangiji ya fada abin da yake tabbatacce to anan ne sai a shaida musu umarnin da Allah subhanahu wata'ala yayi to kaga hatta mala'iku ma al-muqarrabun bas san gaibi ba sai abin da Allah ya tsinkayar da su shi saka yace alimul ghaibi wala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin fa'innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah shine masanin gaibi, baya tsinkayar da gaibinsa sai wanda Allah din ya yarda da shi, ya ba shi manzanci. To shi ma in za a nusar da shi ko a tsinkayar da shi dangane da gaibi ta wasitar wahayi, in mala'iku za su zo, to ana sanya masa shi ma masu tsaro, shi dan sakon. A yayin da kuma ake yin sakon, za a sanya mai tsaro gaba gare shi da baya gare shi, domin kada a sami ikhtilati, wasu daga cikin aljanu su zo su ce za su jefa wani magana a abin da mala'iku ke faɗa. To don haka duk wanda ya da awar sanin gaibi kamar ya yi tarayya ne da Allah, ba ma kama ba, bilisanil hal ya yi tarayya ne da Allah. Shi ya saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa masu da'awar gaibi waɗannan kafirai ne, wanda ya je wajensu ma ya yadda da abin da suka faɗa shi ma ya kafirta. Shi ya sa ciki ya zo cikin hadithi, man ata arwafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya je wajen al-arwaf, al-arwaf dan duba shine alladhi yad'i ma'rifata al-mustaqbal. Mafi yawancin malamai sukan ce shine wanda yake nuna cewa ya san abin da zai faru a gaba. Aw kahinan, ko ya je wajen al-kahin, mu mukan ce da shi boka, amma al-kahin shi kuma shine wanda yake da awar sanin abin da ya faru a baya ko da ba a gabansa ba, ya ce ai kaza ne ya faru, kaza ya faru. So da yawa sai kaga bokaye suna hada biyu, ko dan duba yana hada siffa biyu, zai ce ya san baya kuma ya san gaba, ya bada labari a ce mai gani har hanji, a ce ai malamin yana gani, ai malamin yana da ido, haka ake fada. To duk wanda ya je wajensu domin sun yi tarayya ne da Ubangiji, shi kuma sai ya yarda da haka, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad kafara bima unzila ala muhammad, ya je gunsu ya gaskata su a abin da suka faɗa, to a sa'in nan fa ya kafirce wa abin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama, ya zama ba musulmi ba, sai ya sake dawowa cikin musulunci ya tuba. To don haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yake gaya masa ka faɗa musu kamar yadda dukkan annabawa Allah ya gaya musu irin wannan, kamar annabi Nuhu alayhi salam Allah ya gaya masa kwatankwacin irin wannan magana. Qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lil-ladhina tasdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Hakanan Allah ya ambata ma annabi Nuhu alayhi salam shi ma ya fada cewa ni ban san gaibi ba. To dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba sai abin da Allah ya tsinkayar da shi, ya ba mu labari da yawa daga cikin gaibin da Allah ya tsinkayar da annabi, wanda ya zo a Alkur'ani da wanda annabi ya faɗa a cikin sunnarsa ingantacciya, wanda ya karanta shi ma zai gani, ba zai da'awar ya san gaibi ba, yanzu ya zama me? Ya zama ilimi. Daga lokacin da Allah ya bayyana gaibi, to yanzu ya zama ilimi. Kai idan ka ce eh kaza din nan ya faru ko kaza zai faru, labarin gaibi ne, amma yanzu ka riske shi ne ta ilimi, yanzu kai a wajenka ilimi ne. Da Allah ya ce alif lam mim gulibat ar-rum fi adna al-ard wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. To kaga nan wajen ya zo ne a baya kuma sannan ya zo a gaba. Allah ya bada labarin abin da ya faru a baya su ba su sani ba, sai aka ba su labarin a lokacin da abin ya faru na yakin da yawa kan tsakanin Farisa da Rom, waye ya ci nasara. Allah ya bada labarin, kuma labarin bai ruske su ba, ba a gaban su aka yi ba, me zai faru kuma a gaba fi bid'i sinin, kamar shekara tara ko abin da ya kama da haka, sai Allah ya sake bada labarin alhali bai zo ba. Kage yanzu in ka karanta ilimi ne, kuma ka tabbata hakan ya faru. Idan an baka labarin zurqarnain, gaibi ne, ma gaba anka ne, baka ganshi ba, annabi baya nan abin ya faru, amma in sai aka bashi labarin, shi ya saka da ya bada labarai na abin da ya wakka na zamanin Zakariya har zuwa Maryam da ma'abiyarta, sai Allah subhanahu wataala ya ambata musu wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama wa ma kunta ladayhim idh yahtasimun, ai ba ka nan a lokacin da suka yi ta jefa alƙalamin su su Zakariya da sauran malaman da suke cikin Baitul Maqdis wane ne zai dau Maryam dan ya rene ta ba ka nan ai kuma lokacin da suka yi ta turka-turka na kokarin daukan ta waye zai dauka ba ka nan amma an gaya maka ne ta hanyar gaibi mu ma yanzu sai annabi ya faɗa sai zo a cikin wahayin Qur'ani da Allah ta'ala ya ambata masa mu ma idan mu karanta yanzu ya zama mana ilimi kaga wannan duk wasu abubuwa ne da suka faru a baya wanda zai faru gaba wanda Allah ta'ala ya bada labari amaratus sa'a da al'amarin da zai faru a kiyama da abin da zai faru fi hayatul barzakhiyya da makamantan su duka wannan yana daga cikin ilimin gaibi ne shi yasa Allah ta'ala yayi yabo akan waɗanda suka yadda da wannan labarin da yazo musu ta wasitar manzannin sa Jibril da Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihima sai Allah ya yabo akan su yace alladhina yu'minuna bil ghaibi alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin yace sune al muttaqun sai bada siffar su alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sune wanda suke yadda da abinda basu gani ba baka ga Allah ba labarin sa aka baka amma ka yadda har tsoron sa kake baka ga mala'iku ba amma sai aka ambata maka don haka ka yadda akwai su da siffofin da aka faɗa gare su baka ga wuta ba amma sai aka tsoratar da ita kuma kana tsoranta kana neman Allah ya ma tsari da ita kana aikata abin da zai nesanta ka da ita ba ga aljanna ba amma kana kullun kana kwadayinta kana fatan ka ga ka isa zuwa gare ta kana aikata abubuwan da zai ja ka domin ka samu tagomashin shigarta to kaga sai Allah ya yabo akan wanda suke da wannan siffa sune mu'minai Allah ka tabbatar da mu a kai to wannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka gaya musu idan har suna ga wai suna kalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su labarai kaza ko sai ya ba su kaza ko sai ya ba su kaza ko su ce ba mu labarin irin yadda annabi Isa alaihi salam aka ce ya ba da labari wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum annabi Isa yana cikin mu'jizarsa sai ya ce sai su ce to yanzu ba mu labarin me muka ci kuma me muka bari a gida in akwai menene ya faru me kaza sai ba su labari ya ce lokacin da zaka fito kaza ka ci masa ce ka ci guda biyu amma ka gutse rabi a guda ɗaya ka ajiye rabin a gida ka sa masa mai ka rube shi da kaza ka ajiye a waje kaza in ka koma zaka ci to amma sun yi imani da shi sai suka bi dama za su kashe shi wannan din da ya faɗa sai suka ce haza sihirun mubin ai wannan tsafi ne kawai da tsafi yake sani to in sun jefa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan kalubale sai ya zo musu da shi Allah ta'ala ya ce kul ka gaya musu la aqulu lakum indi khazainullahi ni ba wai arzikin Allah yana waje na bane taskokin Allah ba a waje na suke ba balle ku ce waɗanda nake tare da su duna arzuta su me yasa talakawa ne a wajenka ka arzuta su mana in kai manzo ne wala a'lamul ghaiba kuma ni ku sani ban san gaibi ba sai abin da Allah ya yi wahayi zuwa gare ni ma ga ba anni wa lam yuha ilayya duk abin da ya faku gabari na kuma ba amun wahayi ba ban sani hadisai suna nan masu yawa hadisai da suke nuna annabi bai san gaibi ba zai faru a tsakar gida annabi bai sani ba abu zai faru a bayan katangar gidan manzon Allah sautin ya ji amma bai san su waye ba bai san me ya wakana ba sai ya zo ya tambaya ce me ya faru a bashi labarin sallallahu alaihi wasallam saboda annabi bai san gaibi ba wala aqulu lakum inni malakun kuma ni ban ce muku ni mala'ika bane balle ku ce sai nayi kaza sai nayi kaza in attabi'u ni fa ba komai nake bi ba ku sani illa ma yuha ilayya sai abin da aka mun wahayi abinda Allah ya gaya masa shi yake bi abinda aka ce ya isar shi yake isarwa kul don haka Allah ya ce ka fada musu hal yastawil a'ma wal basir shin makawo da mai gani za su zama daya ba za su zama daya ba shine ansar abinda ake nufi makawa nan al-kafir wal basir kuma ana nufi al-mu'min al-jawabu la ai ba za su taba zama daya ba hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wal nur haske da duhu za su yi daya musulunci da kafirci kenan ba za su daya ba a wani waje ma Allah ya ce wala dhillu wala harum la yastawi al-a'ma wal basir wala dhillu wala harur wala yastawi al-ahya'u wala al-amwat duk waɗannan ana muƙarana ne tsakanin kafiri da musulmi ba za su taɓa zama ɗaya ba kafiri an kira shi makaho saboda baya ganin gaskiya Allah ya ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba idanu ne yake makancewa ba ido yana nan yana kallace kallace amma zuciyar da ke cikin kiraza ita take makancewa in ta makance daga gaskiya to ba za ta taɓa tsinkayar gaskiya ta bi ba sai ta wanzu akan bata da kafirci Allah ya ce afala ta tafakkaru shin ba za ku yi tuntuntuni ba fi zalika cikin wannan fatu'minuna ya sa ku yi imani Allah ya ce wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim wa anzir kai gargadi bihi game da shi alqur'ani ay khawif bil qur'an ka tsoratar game da alqur'ani al-inzar yana nufi al-ilan shela sanarwa ka tsoratar da su ka musu shela ka ambata musu bihi game da shi nan hawo damir wasu sun ce alqur'ani yake nufi kamar yadda malai ya fassara ana wasu kuma sun ce Allahu yake nufi wasu sun ce kuma al-yawm al-qiyama wato kai musu gargadi dangane da Allah idan lamirin ya koma da Allah kenan ko ka musu gargadi game da ranar alkiyama da take tafe wanda za a yi tsale ko kuma ka musu gargadi da shi wannan alqur'anin wajen isar da sako zuwa gare su da wane ne za ka yi gargadin alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim wadannan wanda yakhafun wasu malamai suka ce ya'lamun wato wadanda suke sane suna da masaniya wasu suka ce ya khafun ayyata waqa'una azab al-akhirah wanda sun tabbatar suna tarasan akwai azab al-lahira wanda suke tsoran an yuhsharu ila rabbihim ko wanda suke da masaniyan za a tattara su zuwa ga ubangijinsu to siyakin kuma yazo wajen yin wa'azi ne ga wanda suke mushrikai to wasu malamai sai suka ce alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim a cikin mushrikan da ake yi musu wa'azi akwai wadanda ya dan dar su a zuciyarsu ko dai abinda Muhammad din ne yake fada gaskiya ne cewa akwai tashi amma ba su gama yadda sun daidaita ba to sai zamanto su ne kenan ake nufi suna da darsuwa a cikin ransu cewa wala allafa akwai kiyaman nan to ka musu azi game da alqur'ani dan su sami istiqama su musulunta ko kuma ana nufi cewa alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim daga cikin kafiran an tawjihin batun ne ila ahli alkitabai yahudu kafirai ne nasara kafirai ne amma kuma suna da tabbacin cewa akwai alkiyama to kenan su ne aka ce ayi man wa'azi ana wasu malamai suka ce a ana nufi almu'minuna al-ussat wato waɗanda suke mu'minai ko musulmi waɗanda suke masu sako kai musu wa'azi saboda su suna sane da cewa su ne alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim waɗanda suke fargaban cewa za fa a tada su zuwa ga ubangijinsu a tattara su to ka musu wa'azi dan su fahimci laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi'un ba su da wani majibinci fa in ba Allah din ba ba su da wani wato wani mai ceto ba su da wani wali yansuruhum wanda zai taimake su wala shafi'un ba su da wani mai ceto yashfa'u lahum wanda zai musu ceto a ranar alkiyama idan ya zamanto taujihin zuwa ga ahlul kitabai ne to sai ya zamanto laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi'un tamkar an yi raddi ne ga itiqadinsu su yahudu da nasara cewa anna abahum yashfa'u lahum yawmal qiyama wane ne abahum suna nufin Allah ko ai shine duk abinda suka aikata Allah zai cece su wa qalatil yahudu nahnu abna'ullahi wa ahibba'u وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلما يعذبكم ببعض ذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق تو wannan sai zamanto raddi ne ake musu cewa ba fasu da wani majibinci ba su da wani mai ceto a ranar alkiyama sai in sun samu istiqama sun daidaita kallamarin Allah subhanahu wataala idan kuma tawjihin ya koma zuwa ga mushriki makka ne mushrikan makka sune wa andir bihil ladina yakhafuna an yusharu ila rabbihim to nan da aka ce laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi'un ana nuna musu cewa abinda suke itikadin zai iya cetan su dama su ba su yarda akwai alkiyama ba to wadanda suka darsu a ransu suna ga wannan abinda aka fada fa kaman gaskiya ne to su sani in kiyama ta tashi ba su da wani mai ceto sam kamar yadda Allah ta'ala dama yace fama lahum min shafi'i ba su fada wani mai ceto su sam mu'minai wala yashfa'una illa liman irtada ko da almuqarrabun ba za su yi ceto ba sai ga wanda Allah ya yarda wani waje kuma yace wa radiya lahu qawla sai wanda Allah ya yarda yayi batun a cece shi ya ayyana shi wanda zai ceto sai Allah ya nada shi wanda za a ceta sai Allah ya zabe su shi saka yace man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi wane ne isa yayi ceto a wajensa ai sai da izinin Allah ya mar izini ya ceto sannan wanda za a cetan ma sai Allah ta'ala ya yarda da shi tukunna ai ceto to in tawjihin ga mu'minai ne sai zamanto a bisa wannan haddi laysa lahum min dunihi waliyun ba su da wani majibinci fa da za su damfara a gare shi da za su kaddara wai zai cece su in ba Allah din ba wala shafi'un ko ba su da wani mai ceto wato ba su da wani majibinci ba su da wani mai ceto yashfa'u lahum da zai musu ceto a wajen Allah subhanahu wataala Allah yace wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina lahu ceto baya taba yin ceto a wajen Allah sai wanda Allah ya masa izini akan ya ceta ku da kuma wanda aka ce a ceta don haka nan malai yace wa jumlatin nafi halu min damir yuhsharu wahiya mahallul khawf shine gurbin da yake nuna tsoran saboda ba su da mai ceton ba su kuma da wani majibinci shi yasa ake tsinkayar da su ya kamata sai rike izina wal muradu bihim nan malai sai ya dauki fassaran cewa ai abinda ake nufi alladhina yakhafuna an yusharu ila rabbihim ana nufi al mu'minuna al asuna mu'minai wadanda suka yi sako nan ya dauki bangare daya ne wanda shine Hasanul Basri ya tafi a kayan wannan fassara al-mufassirun suka hakaito amma ko su fassaro ne bangare guda biyu kamar yadda na ambata imma ya zamanto mushrikan larabawa wanda suke darasuwan cewa wala Allah abinda annabi ya faɗa gaskiya ne ko kuma ya iya zamanto ahlul kitabain wallahu ta'ala alam shine Allah madaukaki yace ayi musu wannan dalilin da yasa aka ce a musu wannan gargadin wa anzir bihi ai la'allahum yattaqun shine a karshe aka ce watakila za su yi taqawa su kiyaye dokar Allah da ikla'ihim amma hum fihi su tsamu daga abin da suke aikatawa na kafirci wa amila ta'at su zamanto sun yi aiki wanda Allah ta'ala ya yarda da shi Allah ya ce
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين
الله تعالى يجي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه yayin da aka bada ansa ga abin da mushrikai kafirai suke fada har ma aka ce to a musu gargadi wal Allah saji su dawo to yanzu kuma Allah ta'ala ya juyar da khitabi kai tsaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nusar da shi ga abin da ya dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ne a siffarsa ta insaniya ba wahayi aka masa ba annabi yakan aiwatar da wasu abubuwa wadanda ba wahayi aka masa ba shi yasa ka annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo madina shi bai san noma ba ba a noma a garin su makka ba garin noma bane su kiwo kawai suke yi sai fatauci so lokacin da yazo shi madina sai yaga ana yin kilinin dabino sai ce to ko ku yi kilili ko kai ko kar ku yi kilili abinda Allah ya nufa zai fita sai fita wannan janibin tauhidi ne yake nusar da su don su ƙara fahimta kasa ta'allaka zuciyarsu akan kilinin shine yake samarwa amma ba wahayi ake wa annabi ba wannan ya faɗa ne a janibin fahimtarsa shi a matsayinsa na mutum sallallahu alaihi wasallam shi ya saka sai suka ƙin kilili su kuma sun san mata umarni ne shekarar sai dabino bai yi wabi annabi ya ce ikon Allah ba dabinanku ba su yi kyau ba wanda zai kace ai ga abin da kace zai ce ai ba hana ku nayi ba ku ka fi sanin yadda za ku yi hidimar nomanku antum alamu bi umuri dunyakum aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ba wahi aka masa ba ya faɗa ne ta janibin matsayinsa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn ummi maktumin ko kuma a wata riwaya wani makaho yazo wajen sa yace ni ba ni da laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid ban da dan jagora ya manzon Allah kuma gashi akwai kwazazzabai kafin nazo da nisa ga duhu ga yan kanana kananan kwari na jeji ko na iya zama a gida ne in dinga yin sallah ne bisa yace masa eh zauna a gida ka rika sallah tausayin sa ne na matsayin sa na mutum ba wahayi aka masa ya fada masa ba amma lokacin da ya bashi wannan ansa har ya tafi sai ya kira shi to yanzu kuma wannan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha yanzu nan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa furuci ne bisa abinda aka kimsa masa na wahayi sai ce kana jin kiran sallah yace sai ce to ka amsa ba dukkin ke to don haka anan ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam alazimtar da shi ga abin da shi ya dace kar ya karkata wajen yin wani abu wanda shi a tunaninsa yake ga shi ya kamata a yi sallallahu alaihi wasallam nuna mini gaskiya na zo wajen ka ina so ka nuna mini gaskiya da Allah ya aiko zuwa gare ka sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wanda zai distracting ɗinsa ko zai dauki hankalinsa daga wannan sai rabu da su a ɗabi'arsa ce ta mutum ma'auninsa na mutum na abin da yake ga cewa zai cimma manufa amma da ya aikata haka wahayi bai zo ba sai ka ce a basa wata walla an ja ahul a'ama suna bautar sa yuriduna wato suna nufin fuskar Allah ne game da wannan bautar da suke yi ta'ala la shay'an min agradid dunya ba wani abu ne daga cikin amfani moriya mamora na duniya suke nema ba wa humul fuqara usune talakawa baka ga annabi nuhu ba shi ma gonin da suka masa wa ma naraka tabaka illa alladhina hum aradiduna badiyar ra'ayi wa ma nara lahum alaina min fadlin kaji kaskantattun mutane suka ce masu jima da wanzamai da dukawa su ne yawanci da wannan malamai suke bada misalin mabiya annabi Nuhu alaihi salam to ya tabbata a cikin hadithin manzon Allah ma'ana ya tabbata a cikin hadisin Abu Sufyan nake so da ambata wanda Imam al-Bukhari ya kawo lokacin da Herakl ya kira shi Herakl lokacin da ya gayyace shi ya masa wasu tambayoyi dai tambayoyi sun kai guda 8 a ciki sai da ya tambaye shi shin talakawa ne suke bin sa kam ko kuwa masu kima sai ce talakawa ne suke bin sa shi yana ga cewa ai hakan da ya faɗa ya kaskantar da su ne ce ayya to ai dama haka mabiya annabawa suke yawanci annabawan Allah idan suka zo talakawa ke bin su to don haka su waɗannan suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallami talakawa وطلبوا ان يطردهم ليجالسوه واراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طمعا في اسلامهم النبي حسيه نفين زي aikata haka saboda yana kwadayin su musulunta ya tabbata a cikin wani hadisi har ila wanda imam yake cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar muna tare da annabi mu 6 فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم سي ان مشركاي suka ga yawa annabi udrud haula'i la yastari'una alaina sallam wadannan su tafi kasu mana ka tobara in kana so mu zauna da kai qala sai yace wa kuntu ana wa ibn mas'ud wa rajulun min hudhayl wa bilal wa rajulan lastu usammihima na kasance kuma ni ne da abdullahi ibn abbas da wani mutum daga kabilan hudhayl da Bilal ibn Rabah yace da wasu mutane guda biyu kuma da ban ambaci sunan su ba wato bai san sunan su ba yace fa waqa fi nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam masha Allah an yaqa sai abinda Allah ya so ya darsu a zuciyar annabi ya darsu mushrikan manyan mushrikan nan ba sa shawaran annabi kullum fada kullum muzantawa kullum tozartawa da dukan abin nan da kisa ma na mabiyansa to sai suka dan kasa kunne za su ji shi har suka bada sharadi to ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yaga cewa an samu budi ko saboda yana son su musulunta yana son dukkan al'umma su samu wannan haske kuma yana son talakawan nan mabiyansa da ake wahalarwa su ma su samu sassauci to sai annabi a zuciyarsa ya so to ko ya dan sallama waɗannan din domin waɗannan su zauna a ɗan ba su dama su ma su ji abin da za a faɗa fa haddatha nafsahu yayi zancen zuci fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah madaukaki ya saukar da wannan aya wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil gadati wal ashiyyi yuriduna wajha kada faka kuskura ka kori waɗannan waɗanda suke bauta ma ubangijinsu safa da maraice ba dan komai ba suna neman fuskar Allah ne ma'ana suna neman Allah ta'ala ya yarda da su ma alayka min hisabihim min shay'in ka sani ba wani abu fa na hisabinka a kansu ai ba wani abu na hisabinsu a kanka ba kai ne mai musu hisabi ba wato idan har waɗancan mushrikai sun ce kore su saboda su talakawa ne ai arzuta su ba hannunka yake ba Allah ne ga dama ya bar su haka talakawa ba zaɓin su ba ne ba kuma wani ne zai arzuta su ba in ba Allah ba me zai sa dan suna talakawa ka ce za ka sallame su har waɗancan su biɗi a ce za a sallame su annabi ba mafi yi ba bai kuma faɗa cewa zai yi ba amma wannan al'amari Allah ya sanya abin ya darsu a ransa ne kuma sai Allah ya saukar ko manzon Allah zai bayyana musu ashabbai zai bayyana musu waɗannan talakawa to don haka sai Allah ta'ala yake ambatawa ma alayka min hisabihim min shay'in ai hisabin su ba ka da wani abu a kansa idan ana nufi hisabi ana arzutawa to ba ka da wani ba kai ne mai arzuta su ba Allah ne mai arzutawa idan kuma ana nufin ayyuka ne to ba kai ne mai kididdigan ayyukan su ba Allah subhanahu wataala shine mai kididdigan ayyuka kaga akwai kamanceceniya tsakanin waqi'in nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma na annabi Nuhu alaihi salam
dangane da annabi Nuhu su ma sun ce anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun, yanzu zamu imani da kai kaskantattu suna binka. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun, aini bani da masaniya dangane da abin da suke aikatawa, ma'ana al'amarin su a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake. Don haka yace in hisabuhum illa ala rabbi law tashurun, ai hisabun su bai zan ga kowa ba sai a wajen Allah, inda fa kudin kun sani. Kaga akwai kamancece ne a tsakanin waqi'in nasa da kuma na annabi Nuhu alaihi salam. Ai ma alayka hisabu rizqihim, kididdigi arzikin su ba a hannunka bane, fatatardahum anka balle ka kore su a dalilin ba su da shi. Aw ma kana hisabuhum alayka, ko kuma kididdigar ayyukan su ba akanka yake ba, bi an kana batinuhum ghayru murdiyin, ballantana a ce abinda suka boye ba yardajje bane, domin Qurayshawan an ce suna fadin haka, ai ba su zauna wajenka ba sai dan a zo a kawo musu taimako, masu dan dama-dama a cikin ku su ruka kawo musu abin da za su yi kalaci, shi yasa duk suke zama. Allah ya ce wa ma min hisabika alaihim min shay'in, kuma har ilo suma babu wani abu a kansu na maka hisabi, ba su ne masu maka hisabi a kayan ayyukanka ba. Fatatrudahum, in har ka jefa kore su, fatakuna minan zalimin, ko fatatrudahum ballantanaka kore su fatakuna minan zalimin, ka zamanto cikin azzalimai in fa'alta zalika, kuma Allah ya san manzonsa sallallahu alaihi wasallam ba zai kore su ba, ballantana manzon Allah ya zamanto cikin azzalimai ba zai aikata ba sallallahu alaihi wasallam. Amma an yi masa haka ne dan a nuna daraja su waɗannan mutanen, sai ya zamanto wannan aya tana cikin ayar da ta nuna kima da daraja na waɗannan mutum guda shida, kamar yadda Abasa wa Tawalla ta nuna kiman Ibn Ummu Maktum. Kasan shi wannan tsoho ya yi shahada ne lokacin da ake yakan Farisa, anan ya shahada Fathul Qadisiyya zamanin Umar ibn Khattab. Gashi tsoho tukub, gashi makaho, za a tafi yaki, Umar ibn Khattab ya hada runduna wanda yake ta roƙon Allah, saboda ya san ƙarfin Farisa super power lokacin ne, kamar American yanzu, ba su da makamai, ba su da adadin mutane ba, sai ƙarfin Allah. Sai Ibn Ummu Maktum ya ce ni ma sai na je. Kai haƙuri, Allah ya maka uzuri, kana cikin tsofaffi an musu uzuri, kana cikin barir ne kai, barirul basar, kana cikin wanda ake wa uzuri, ya ce sai na faje. Haka aka kyale shi kama hanya, shi ma aka tafi da shi yaki, da aka je tunda shi ba takubi zai rike ko mashi ba, sai ya ce ku ban tuta, ita zan rike. Ka san tuta tana da muhimmanci a wajen yaki, nan ne idan ma kun fantsama, to in kun hango tuta za ku tafi ku sake taruwa a gindin tuta, meeting point ne. Sai ya ce ku ban tuta. Sai Sa'ad ibn Abi Waqqas shine komandan wannan yaki, shi ya ci Farisa da yaki yayi. Sa'ad ibn Abi Waqqas shi wannan talakan da aka ce a Quran, shi ya ci Farisa one power lokacin da yaki. Sai ya ce masa ya bashi tuta ya rike, sai ya ce tuta fa ana ba majarumi, matashi mai ƙarfi wanda zai kaza da kaza, kai kuma da tijo kace. Sai ya ce to na ne muka man abu za ka gine, ka sani fa na taɓa yin nema Ubangiji Ta'ala kuma ya buka dina, na taɓa neman abu ba amun ba Ubangiji ya buka dina. Yana nufi Abasa wa Tawalla, yana faɗa masa, sai ya ce karɓi, ya miƙa masa tuta a zauna lafiya, kuma yana riƙe da tuta aka harbe shi da kibiya ya shahada. Allah ya ƙara musu yarda. Allah ya ce
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ
الله تعالى يقول وَكَذَلِكَ أي كمن يد وطنجان وطن دبا مسلمي با سكذن سنفتنو da musulmi talakawa har suna ga cewa su ba za su bi annabi ba saboda talakawa na tare da shi fatanna ba'dahum bi ba'din haka nan ne muke jaraban sashi da sashi ibtalaina ba'dahum bi ba'din haka nan muke jaraba sashen mutane aka muke jaraba sashen su da sashi ai asharifa bil wadi' ake jaraban mai daraja da wanda yake kaskantacce a cikin al'umma haka ake jaraba wanda yake da daraja da wanda yake kaskantacce ma'ana masu mulki masu daukaka da waɗanda suke su kuma a ƙasa to haka nan Allah yake jaraban sashen su da sashi wannan yana hangen wannan wannan yana hangen wannan sau da yawa sai kaga wannan yana hararan wannan wannan yana hararan wannan ko kuma kaga wannan yana sha'awar wannan wannan yana sha'awar wannan ko wannan yana kin wannan wannan yana kin wannan duk nau'in fitinar ce mai mulki in yaga talakawa suna zaune gindin bishiya sun shimfiɗa tabarma suna bacci ga kwanan shan ruwa a gefe mai goro ya zo wucewa su karɓa su saya sau da yawa idan zai wuce in ya ga sai su ba shi sha'awa shi ya san bai isa yi haka ba ko ba haka ba ne ba zai yi haka ba su kuma idan suka gan shi a cikin ɗaukakan nan sai su masu dinga sha'awa yana cikin hutu ko mai sai a masa daga yayi magana shi kenan an amsa fatanna ba'dahum bi ba'd an fitini sashe da sashe mai dukiya yana sha'awan wanda dukiyarsa kaɗan ne ko wanda ba shi ma da shi ya ga shi ya ma huta kawai fitinar duniyar nan shi bai samu hutu ba shi kuma wannan shi ma yana sha'awan wancan eh sau da yawa mai kuɗi sai kaga yana sha'awan talaka Allah da gaske saboda kuɗi akwai fitinarsa kowa da irin farfajiyarsa yake fama da irin nasa وكذلك فتنا بعضهم ببعض اي الشريف بالوضيع والغني بالفقير بان قدمناه بالسبق الى الايمان kuma wani lokaci ana sanya wani bangare shine zai riga dayan zuwa ga imani musamman kamar yadda ya faru na al'amarin annabawa dinnan sau da yawa talakawa su ne suke riga yin imani imanin da suka yi sai sabbaba ma waɗanda suke masu mulki masu dukiya su kuma sai su yi girman kai su ga cewa ba za su je ba ai laukana khairan ma sabaquna ilayhi sai su ce inda alheri ne abinda waɗancan suka bi ya zaya ce su wane ne suka riga mu abin kirkin ne zaka ga waɗancan sai riga mu ba haka ake yi ba haka lamarin yake lokacin da aka so mu wa'azin izala cewa ake cewa addinin yara ne ba zai bi yara kuma ko ga yara ba ne addinin yara ne da haka ake faɗa ko ba ka bane mana addinin yara ne yanzu kuma ka ga na dattawa ne dadin kuma wasu sun fahimci gaskiyar wallahi akwai wani dattijo Allah ya gafarta masa a wani gari ba zan faɗa ba a lokacin dukkanmu yara ne yara ne matasa limaman namu ma shi ma bai aure ba wanda suke da aure a cikin sai a kirga su akan hannu daya ina tsammani to shi kuma ya yarda a lokacin an tsangwame mu an tsangwame mu an tsangwame mu iya tsangwama shi kuma gashi dattijo ne a lokacin da farin gemu muna batu da shi sai yake cewa ai izalatul bid'a ai tare da ku nake nace Allah annaji yace a kwarai da gaskiya abin da kuke faɗa gaskiya ne duk wanda yace zai muku kaza ya kaza ya kaza yayi dai tayo sai ce to Allah ji karka zuwa masallacin mu sai yake ya gyara zama a kujera sai ce to kuma kai yanzu kai ustazu kuma yanzu ni da farin gemu kuna abin nan a ce na je shiga cikin yara fatanna ba'dahum bi ba'd Allah ya ji kansa to Allah subhanahu wata'ala yace wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu domin sau da yawa sai su rika cewa ai ashrafa wal aghniya munkirin masu mulkin nan da masu dukiyan nan suna masu inkari tunda talakawa sai riga yayi sai ce a haula'i manna Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala wai ya yi musu ni'ima waɗannan talakawa su ne za a ce sun samu ni'imar da mu ba mu samu ba law kana khairan ma sabaquna ilayhi ko inda alheirin ayyada ba su riga mu ba ai law kana ma hum alayhi hudan ma sabaquna ilayhi da abin da suke kan sannan na shari'a ne ayyada ba su riga mu ba alhali wancin hadithi na hirakla ya tabbatar kaga shi mabiyin injila ne amma tambayoyin Abu Sufyan yace zan maka tambaya yaje jejera masa tambayoyi sai da ya gama tambayar tukunna sai yazo kuma yana reviewing din tambayar yana bada ansa akai yana bada ansa akai akan tambayar da yake aka bashi ansa a ciki ya tambaye shi shin masu mulki ne suke binsa ko talakawa yace a talakawa ne sai yace kadhalika atba'ur rasuli to haka dama mabiya manzanni suke mu abinda muka sani a linjila masu bin manzanni duka talakawa ne suke fara bin su kafin wani ba dan kome ba an fitini masu mulki da masu dukiya liya qulu a haula imanallahu alaihim min bainina kaga wato suna nuna kenan ai ma'aunin shari'a mulki da dukiya haka suke kaddarawa ma'aunin shari'a mulki da dukiya in dai shari'a ne to masu mulki su za a so mu samu masu dukiya su za a fara samu alhali abun ba haka bane shine sai Allah ta'ala ce alaysa Allahu bi'alam bishakir shin ba Allah ne kan mafi sani dangane da masu gode masa ba waɗanda suka cancanci shari'arsa kenan an nuna musu daraja dukiya ba su ne ma'aunai na samun shari'ar Allah ba Allah yana bayar da shari'a ne ga wanda ya so wallahu ya di man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shirar da wanda ya ga dama ne zuwa ga hanya madaidaiciya aljawabu bala huwa a'lamu bishakirin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi sani dangane da masu godiya Allah ya ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina don haka waɗannan da sun kai imani da ayoyinmu idan suka je maka faqul ka ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya wajabta wa kansa jin kai to kaga wannan siyakin fa yazo ne a kayan waɗannan mutane Sa'ad ibn Abi Waqqas ibn Mas'ud Bilal ibn Rabah da mutum uku rajulun min Huzailin da kuma mutum biyu wadanda yace bai ambaci sunan su ba bai san sunan su ba kaga ka wannan mutane guda shida yanzu sai Allah ta'ala bayan ya ce wa manzansa karfaka kori irin wadannan kada ma wannan ya tarsu a cikin zuciyarka kaga nan an nuna daraja an nuna su ne ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka cancanci su zauna tare da shi irin su sannan abu na biyu da ya ƙara nuna daraja sai Allah ya ce idan suka je maka faqul ka ce musu salamun alaikum shi saka athari yazo daga ko hadisi yazo daga Abdullah ibn Abbas Allah ya yarda shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhamdulillahi alladhi ja'ala fi ummati man amarani an abda'ahu bis salam godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya cikin al'umma ta wanda ya mun umarni ina game da shi ni zan fara masallama shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana haduwa da waɗannan mutum shida su yake fara yi wa sallama saboda Allah ta'ala ya ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum so annabi in ya gama da su shi yake kokarin ya fara musu sallama imtithalan bi amri hadhihi alaya kaga wannan ya ƙara nuna darajarsu har ila abin da yake ƙara nuna darajar waɗannan mutane hadisi ya zo daga Aiz ibn Amr yace wata rana Abu Sufyan ya tafi ata ala Salman wa Suhayb wa Bilal ya zo shi ya tadda Salman Salman al-Farisi Salman al-Farisi shi kuma ina a ina kenan in an ce Salman Abu Sufyan ya same su a ina kenan a Madina Salman al-Farisi ya zama Makka ne a Madina ne ya karu da su lokacin da Abu Sufyan ya tafi bayan da aka yi bai'atul Hudaybiyya kabilan Banu Bakr wanda suke so hulafa'u Quraysh suka karye wannan alƙawarin da aka rubuta ya san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai dauki fansa a kansu don haka sai ya taho Madina dan ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayashe shi Annabi shi ko shauraron sa bai ba anan ne har ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je tadda matar manzon Allah yarsa Ummu Habiba ita ma bata masa maraba ba duk wajen wanda ya je bai masa maraba ba to ya zo zai wuce shi ne ya ga Salmanul Farisi kaga shi bai cikin wancan mutun shi dan ko amma an samu Suhayb kuma an samu Bilal kaga Bilal shi yana cikin su wala anna wadancan rajulani lam usammihima ta iya yi wa akwai Suhayb din a cikin wallahu alam amma dai nan Bilal ya fito to don haka su lokacin da suka ga Abu Sufyan sai suka ce wallahi ma akhadhat suyufullahi ma akhadhaha min unuqi hadha rajul wallahi har yanzu takubban Allah ba su samu inda ya kamace su ba a wuyan wannan mutumin wato suna nufi Allah ya yi jinkiri a wannan mutumin har yanzu ba mu samu mun kashe shi ba kaga shi kuma shine shugaban Qurayshawa Abubakar Siddiq ya zo wucewa ya ji sun faɗi haka don haka sai ya musu magana yace ataquluna hadha li shaykhin min Quraysh wa sayyidihim me yasa za ku faɗi irin wannan magana a mutumin da yake jagoran Qurayshawa kuma wanda yake shugaban su ai shi ya ambaci saboda Qurayshawa kabilar Annabi ne su kuma sun kalle shi ta janibin cewa shi wancan kafiri ne mun gane ko sai ya wuce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sami labarin sai ya ce ma Abubakar Siddiq ya ce wallahi idan ka fusatar da su in agabtahum faqad agabta rabbak in har wannan maganar da ka faɗa ka fusatar da su to ka sani ka fusatar da ubangijinka Abubakar sai ya koma wajen su sai ya ce ya akhawa hal agabtukuma hal agabtukum yace ya ƴan uwana shin magana can da na faɗa na bata muku rai sai suka ce a baka bata mana rai ba ghafirullahu lak in mu har kana ga kaman ka bata mana rai ne Allah ya gafarta maka amma mun ba mu ci kome ba sai hankalin sa ya kwanta mun gane ko to kaga wannan qadiyya ya ƙara nuna ashe waɗannan mutane suna da kima suna da daraja duk da kasancewar su talakawa da ba su da kome me ya ba su daraja kimar su wajen bin Allah subhanahu wataala domin Allah ya ce inna akramakum inda Allahi atqakum to don haka Allah ta'ala ya umarni ga annabinsa yace idan sun zo maka fa qul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijin ku ya wajabta makansa jin kai annahu cewa yadda lamarin yake man amila minkum su'an bi jahala duk wanda ya aikata mummunan aiki a cikin ku su'a yana nufin khati'a ya aikata laifi bi jahala a rashin sani minhu haythu irtakabahu lokacin da ya aikata to me ake nufi bi jahala wasu daga cikin salaf qala ba'du salaf suna cewa kullu man asa Allah fa huwa jahilun ai duk wanda ya saba ma Allah to jahili ne ya jahilci lamarin ne wasu suka ce jahala ana nufi kawai duk wanda ya aikata wani aiki na laifi domin idan an dauke shi a matsayin jahala na rashin sani akwai nau'o'in abubuwa da ake wa mutum uzuri saboda rashin sani akwai nau'in mutumin da ake masa uzuri saboda rashin sani akwai wanda ba a masa uzuri akwai abubuwan da kuma ake ma uzuri saboda rashin sani akwai abubuwan da ba a ma uzuri kenan akan iya samun mutum ya aikata wani abu in a rashin sani ne ya zamanto ba a kama shi ba ba kowane mutum ba ba kowane laifi ba ba kuma kowane yanayi ba mu fahimci wannan kalamin kana dauke shi ala umumi to don haka waɗansu malamai sai suka ce abin da ake nufi bi jahala duk laifi da mutum ya aikata thumma taba ma'ana ko yana sanar laifin ne sai ya aikata to a lokacin ya zama jahili thumma taba sannan sai ya tuba ay raja'a min ba'dihi ya dawo zuwa ga Allah ya tuba bayan ya aikata aiki ay ba'da ilmihi anhu bayan ya samu cikakken ilimi dangane da abin da ya aikata laifi ne ya tuba wa aslaha kuma ya kyautata amalahu aikin sa to ai an cika komai abinda Allah yake so kenan in kai laifi ka san kai laifi ka koma zuwa ga Allah da tuba ingantacciya ba za ka ƙara aikatawa ba da makamantansu to Allah subhanahu wata'ala ya ce fa annahu to yasani ai Allah lalle shi Allah subhanahu wata'ala bil fati ala anna al maghfirata war rahmata lahu fa huwa qawluhu ghafurun to Allah subhanahu wata'ala mai gafara ne gare shi rahimun kuma Allah subhanahu wata'ala mai jin kai ne game da shi hadisi ya inganta cikin bukhari daga abu hurairah ta Allah ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lamma qada Allahu al khalqa lokacin da Allah ya kammala halitta baki da ya kataba fi kitabin fa huwa indahu fawqa al arshi Allah sai ya rubuta a wani littafi dake wajen sa karkashin al arshi inna rahmati ghababat galabat ghababi jin kaina yaran jayi fushi na inji Allah don haka duk wanda ya aikata aikin da Allah ya fushi a kansa to lallai sakacinsa ya yi yawa rahamar Allah ita ce gaba ita za ka fara raska ita ce ga tana araha sai dai in mutum bai miƙa hannu ya neme ta ba in ban da Ubangiji ya ce kar kai kaza kuma sai bawan ya aikata amma sai fahimci cewa in fa ya ci gaba da aikata wannan akwai matsala tsoron Allah ya shiga ransa sai ya ce ya Ubangiji na tuba ba zan ƙara aikata wannan aiki ba in masu haƙoƙi ne na maida musu ya yi nadama ya ji ba daɗi a ransa ya yi azumar har abada har ya ƙare ba zai ƙara ba sai Allah ta'ala ya yafe masa na bayan ba zai ce ai na riga na abin nan na hana kan kuma kai kuma kana sanar laifi ne kuma ka aikata a sai Allah ya ce ya yafe masa bayan haka ma sai ya ce ga tukuici a bashi lada to ai kaga rahmar Allah ita ce ta rinjaya don haka Allah ya ce wa kadhalika ai kama bayyana kamar yadda muka bayyana ma zukira abinda muka ambata nufassilul ayati muke bayanin ayoyi daki-daki na alqur'ani liyadhhara alhaqqu fayu'mala bih domin gaskiya ta bayyana kuma ya aiki da ita walitastabina sabilul mujrimin kuma domin tafarki wanda yake na masu laifi ta bayyana a iya gane ta domin Allah ya fayyace mana tafarkin da baya so mu bi an nuna mana an fayyace mana tafarkin gaskiya an nuna mana an umarce mu to wali tastabina sabilul mujrimin, domin hanyar masu laifi ta zanta bayyana, fatushtalab ya zamanto an nisance ta. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin aiki da abin da muka karanta, wanda muka faɗa na kuskure, kuma muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum.